daga mita 88.5 da LFM muryar zamani a wannan lokaci za ku saurari wani sabon shirin
Baba Suja Sarkin Labari.
A cikin shirin na yau za ku ji cewa ƴan sanda sun gurfanar da wata ƴar talla a gaban court bisa zargin satar himulin nerori da suka ta samma 200,000. Rundunar ƴan sanda ta yi holin wasu tarin matasa har su kimanin 142 bisa kama su da muggan laifuka masu muni.
Akan layinmu aka kama ne na jiran bawa ne ita.
Da madara aka kama daren suku da ba sana'a ta ba su ne mai maganin gargajiya.
Ta faru ta ƙare babbar kotun jiha ta yanke wa matan nan da ake zarginta da laifin sata yara unguwar Hotoro shekaru 9 a gidan kurkuku babu kuma zaɓin tara har ma da biyan iyayen yaran wasu kuɗaɗe masu tsoka.
Kuma ba ƙazafi aka yi mata ba kuma wani sharri aka yi ba ga yaran suna nan a raye.
Aka ce shan koko ɗaukar rai wani matashi ya ce shi duniyan nan idan ba wata kurma da ya tozali da ita a gidan cin abinci ba ya aura to sai dai ya koma ga Allah babu auren.
Amma ban sani ba, ta fahimci ina santa ko bata fahimta ba, tunda dai ba ta jina da kunni ba zan san hakan ba.
Turkashi ko ya aka ƙare a ƙarshen labarin? Lafazin gaisuwa mafi girma da tsarki ta assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Ali Wali, kuma a yau nake rungumar akalar shirin na Baba Suda wanda gwanaye hikimar iya surkullan zance tuntun tuntuni suka yi masa take da sarkin labari. Shirin namu na gado da a kulli yaumin jakadun muke kara kaina wajen yo muku zabarin labari yaɗi da rahotanni na gaskiya. Idan hali ya bamu dama ma mukan sirka da yin tsuguno wajen haƙo su binne-binne da aka yi sa ƙarƙashin ƙasa da suke da jibi da rayuwar al'umma. Ba don komai ba, sai don yin nuni da abin gyara ko ne masalaha. Kafin mu fara wasafo rahotannin cikin shirin, za mu fara dakatawa a teburin labarai da muka ƙulla ƙawance da su wajen karanto mana labaru a cikin shirin, inda zan sada ku da Aminu Ahmad Abbas domin ya karanto.
Shugaban hukumar gidajen yari a nan Kano, CP Magaji Ahmad Abdullahi, ya ce nan ba da jimawa ba mazauna gidan yari za su fara karatun digiri a yayin zamansu a gidajen kurkuku daban-daban da ke faɗin jihar nan. Ya ƙara da cewa hukumar gidajen yarin ta kammala dukkan shirye-shiryen da ya kamata da jami'ar karatu daga gida domin fara karatun nan da watanni biyu masu zuwa. A don haka ya buƙaci ƙungiyoyin agaji da su taimaka wajen samarwa da mazauna gidajen yarin na'urorin kwamfuta domin gudanar da karatun cikin sauƙi. A nan kuma rundunar 'yan sandan jihar Kano ta samu nasarar kama wani mutumi ɗan ƙaramar hukumar Gwanzo wanda ake zargi da laifin kashe wani yaro. Kakakin rundunar DSP Abdullahi Haruna ya bayyana cewa matashin da ake zargi ya kashe yaron ne ta hanyar aikensa, inda daga bisani kuma ya bi shi a baya ya kuma shaƙe shi saboda gudun kar ya tona masa asiri kan wata babbar wayar hannu da ya aike shi wajen wani mai caji ya karɓo da sunan tasaci.
To sannin ka malamin.
Sai ne mai ya je ƙasa ina jin almajirai suna ta shigowa ba saƙo-saƙo ba ya je ya kulle gidan nan. Shi kenan rabuwa ta da shi sai ga wasu aka kawo mani.
Mahaifiyar yaron da aka yi zargin wasu almajiran gidan sun rataye shi kenan. Oho Allah. Na san inda mai sauraro na biye da shirin Baba Suda, a jiya mun kawo muku wannan labari mai matuƙar takaici wanda ya zo a matsayin jigon rahotannin shirin na jiyan. To a wannan gaba zan sada ku da jakada Salisu ɗan Asabe domin masu sauraro ya karanto muku wasu daga cikin saƙon da ku aiko kan labarin. To ɗan Asabe, da saƙon wa za a fara mana?
Saƙonmu na farko ya fito daga Abubakar ɗan Lami zangon marikita, inda yake cewa wannan yaron da aka rataye Allah ya ji kansa, Allah ya tona asirin masu yi. Shi kuwa Jamilu Kura cewa yayi Allah ya ji kanka, ku kuma almajirai Allah ya shirye ku. Allah ya ji kan yaron da aka rataye, su kuma Allah ya tona asirin waɗanda suka aikata masa haka. Saƙo daga Nafisat Baffa Muhammad ciran ciramin wawa, Allahu Akbar, dan Allah mahukunta a dinga yin bincike don gudun ka aiki da kwarkwata. Saƙo daga Ibrahim Inzagi Sallari, saƙon zara gidan sarkin kofa cewa yake Allah ya ji kan yaron ya bayyana gaskiya, Allah ya ji kansa ya saka masa ya bawa iyayensa hakuri. Da shi zamu karkare da ya fito daga bakin maman Nawwara mazauna. Masu saƙonnin fatan alkhairi da ma wanda lokaci bai bamu damar karantawa ba, mun gani muna godiya.
Sannu da kokari Salus. da kuma haka ne zamu tsallaka kan jigon rawatannin shirin namu na wannan rana. To sai dai amma mai sauraro, jigon da karkafa yayi har rundunar ƴan sandan wannan jaha, wanda saukar sa ke da wuya ya tara ana holin wasu tarin matasa da suka kai kimanin 142 waɗanda aka yi nasarar dakume sa unguwanni daban-daban, kuma aka same su da layu da tabar wiwi da sholisho har ma da wani mashayin sock and die gwaru-gwaru dai su kudai, wanda ya musanta cewa shi ba mashayin ta bane, maganin gargajiya yake siyarwa. Bugu da ƙari ga wata sharɗaɗɗiyar ruka, ita ba takobi ba, ita ba adda ba. Mai sauraro, a irin film ɗin America na Barbarian ba lalle ka taɓa tozali da irin ta ba. Kakakin rinduna ne na wannan jaha, DSP Abdullahi Haruna Kiyawa ya holin nasu. To amma DSP ko tsohon wani lokaci aka ɗauka wajen tara waɗannan masu laifi da suka kai har su 142?
Daga ranar Juma'a 29 ga watan Mashi 2019 zuwa 1 ga watan Afrilu Litinin 2019 ta kama sauran mutane da suka rage, misalin mutum 142 wanda suke ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da kuma aiki na daba. Duka waɗannan an kama su da laifi dumu-dumu a hannunsu, kuma duka sun tabbatar wa da 'yan sanda cewa suna aikata wannan laifi. Yanzu haka hukumar 'yan sanda ta jihar Kano za ta ci gaba da bi da lungu da saƙo, na ganin cewa duk wanda yake da wata niyya mara kyau, na ganin cewa ya kawo tashin hankali a cikin garin Kano, to ko kuma ya tuba ko kuma za mu ci gaba da bin su lungu da saƙo duk inda suke, kuma mu kama su mu gurfanar da su a gaban shari'a.
DSP Haruna kenan. Sai da kuma a hannu guda su ma waɗanda aka dakume sun bayyana yadda aka kama su.
Sai kake doka
ba abinda nake yi akan layinmu aka kama ni na jiran bawa ne ita
misalin
karfe na rana
da madara an kama ni
madara wasu iriya
madaran su kuda da ma kai ina fatan wannan shine farko shine ba sana'a ta ba ne mai maganin gargajiya.
To sai mu ce da fatan Allah ya sa hankalin mu ya dinga jagoranta tunaninmu, shi kuwa tunanin namu ya jagoranta zuciyoyinmu. Kuma wannan rahoto shine a matsayin jigon rahotannin shirin namu na wannan rana, wanda muke fatan tun daga yanzu za ku fara iya turo mana da ra'ayoyinku na ƙashin kai a kansa ta lambar waya 0801-1149-95 sai mun ji daga gare ku. A nan kuma tarin wasu 'yan tsara suka ne a unguwar Giginye suka ajiye makaman su, ka Allah ya muku albarka, suka kuma rungumi turban zaman lafiya, inda sanadiyar hakan shugaban 'yan sintirin yankin Alhaji Ibrahim ya sha alwashin sama musu aikin yi ko jari da za su dogara da kansu.
Mu a Giginye mun yi son fara da wannan mu tabbatar cewa an samu nutsuwa. Abinda muka je shine mun raba form a cika da niyyar cewa duk wanda yake shaye-shaye ya faɗi abin da yake sha da niyyar kuma ya bari. Sannan muka ce idan mutum ya bari a cikin matakan da muka yi alƙawari shine a zama masa aiki in yana son aiki. Za mu taimaka ga masu da kuɗi in sana aikin su ko za mu taimaka da kai.
Su ma wasu daga cikin 'yan tsara su kan sun magana.
Dede ina ma'amali ina dan shan wiwi ina shan sigari haka kuma da izinin Allah ina son wuri saboda sun gaba da zuri'a ta da sauran jama'a kuma ina wata yan kwana a wuri kuma rashin aikin yi shi yake mu samu wani shashaya idan muna da aikin yi ba abin da zake mu wajen shashaye ko da haka wannan mutumin da ya taimaka mana Allah taimaka masa.
Ina shan madara ina shan shulushu ina sayar da kwaya a da har ina rabar da ita amma yanzu Allah ya yaye mu.
Ai dama fatanmu shine masu aikata harkar ta tsara suka sa ajiye makaman nasu su kuma nufi turban mun tsira, wanda mu kuma a nan za mu ɗan tsuke bakinmu na minti guda domin sako muku wannan saƙo da Aminu Bello ya umarce mu. To gare ka Bahari.
Ina mata masu son cin shado dan burge mai gida, ina mata masu son kishireni a gidan biki, ina mata masu son zama taurari wajen cabado tsakanin mata masu ji da kansu. Yanzu Nesa ta zo kusa a rukunin kantinan sayar da atamfofi Leshi da materials masu kyau da daraja na gani na fada, wato El Sama. Shakka babu, rukunin kantinan sayar da atamfofi Leshi da materials na El Sama na shaki da galla-galla combination na Paperlex, Nigerian wax, diamond, classic, Cote d'Ivoire, Ghana, plain and pattern, Poland, Velusco, Novo, fashion, Batik, Brilliant, Attitude, Silver Jubilee, Super Lakers, Swiss Lights, Swiss atampa, Swiss boil, mix and match. Da sauran leshi da atamfofi na zamani. Wai wai wai. Domin gani da ido, saye ko karin bayani. Kantin sayar da atamfofi leshi da material na El Samad na nan a lamba 8 Unity Road da lamba 83 Layin Jallaba. Duk a kasuwar Kaltun Kwari ko lambar waya 08033 7745 ko 08093 2600 ko 08033 7 a kantunan El Samad mun shirye bin karaman riba da neman albarka El Samad
kuma tunda mun dawo sai mu yi nin kaya babban kotun shari'ar musulunci dake zamanta a post office wanda ta ci gaba da sauraron karan nan wanda wani dan kasuwa a nan Kano Alhaji Ibrahim Muhammad Shahada ya kara wasu yan kasuwa biyu da suka hadar da Alhaji Muhammad Rabi'u dan kasuwa a titin Beirut da kuma Alhaji Samin Umar Tambu a zaman kotun na yau lauyan wanda ake kara na biyu Alhaji Samin Umar Tambu ya maida martani akan sukan da lauyan mai kara yayi a baya dai mai kara yayi karan ne bisa cewa Samin Umar Tambo da Alhaji Muhammad Rabi'u sun rike masa kudi samfurin euro sama da 43,000 wanda ya kai kusan naira miliyan 15 a kudin kasar mu Najeriya to bayan fitowa daga kotun mun zanta da lauyan wanda ake kara na daya barista Rabi'u Sa'idu Rijallim
dama an daga ne domin aji martani da shi lauyan wanda ake kara Alhaji Samin Umar Tambo zai yi akan cewa zai mai da martanin cewa kotu tana da damar da za ta iya bada order za ta tsaye da hukunci gaba da shari'arta wanda a baya game da abin da ya faru lauyan mai kara yake cewa shi kansa roƙon nasa ba akan kaida yake ba ya saba dokoki na nema sannan muka goyi da bayan haka kamar yadda muka faɗa kuma kawace kaida kotu in tana tafiyar da shari'arta bisa adalci ba a yi da ta tsaye da hukuncin ta ba har sai ta samu order daga wata kotu ta sama shine kotu ta daga domin ta bada ƙwarai-ƙwarai hukunci
shi ma lauyan mai kara barista Sale Idris Bello yayi karin haske
an zo na an saurari lauyan wanda aka kara na biyu wato Alhaji Saminu Umar Tambo inda ya maida martani akan maganar da muka yi dalilan da muka kawo domin mun kalubalanci neman da idin nan mun cewa bisa ka'ida yi shi ba mun kawo dalilan mu kuma ya maida martani yau sannan kuma ya maida martani ga lauyan wanda muka kara na farko Alhaji Muhammad Rabi'u ya maida martani akan shi ma abin da ya faɗa cewa shi lauyan wanda aka kara na farko ya ma kalubalanci ma neman a matsayin cewa in ana nema irin wannan ba a ita kotun da take shari'a za a zo a yi neman ba a kotun daukar kara din za a tafi ita ta bada order ta ce wannan kotun ta kasa ta dakatar da ci gaba shi ma ya maida martani akan haka kotu ta tsaya kuma a inda cewa zama na gaba kotu za ta faɗi ra'ayinta akan abubuwan da aka yi a yau
zakadan mu Abubakar Sabo yayi kokarin jin ta bakin lauyan wanda ake kara na biyu Alhaji Samin Umar Tambo amma bai magantu ba ya kuma rawaito mana cewar an dage zaman zuwa 23 ga watan da muke ciki dan a ci gaba wannan ke idan mai sauraro na biyar shirye-shiryen mu da suka gabata mun kawo muku labarin wata da ake zarginta da satar yara unguwar Hotoro to ai da magwanayen zance yana cewa wanda bai rufa ba ai ba zai tada kai ba domin kuwa babbar kotun jiha mai lamba 11 karkashin Justice Aisha Mahmud ta daure ta shekaru 9 babu zabin tara matar mai suna Love Oga court ta same da laifin na satar yara a unguwar ta Hotoro lauyan gwamnati Lami da soran dinki ya gabatar da shaidu 5 yayin da Ogan ta kai kanta Justice Aisha ta ayyana cewar bayan daurin shekara 9 Love Ogan ta biya iyayen yaran da aka sace 250,000 lauyan da yake kare Oga barista yawa Abdullahi Rijiyar Lemo ya bayyana cewar za su yi nazari akan hukunci
hukunci dai yanzu mun ji shi kuma ba za mu ce mun nazarce shi yadda ya kamata ba dole za mu rubuta takarda ga ita kotu ta bamu kofin hukuncin da ta yi a rubuce dukansa mu yi nazari mu ga kuma wani irin mataki za mu iya dauka a kansa ai ba za mu ce hukunci ya yi mana daɗi ba tunda hukuncin ya zama ba mu muka yi nasara ba dole za mu ce za mu nazarce shi domin mu ga wani irin mataki za mu iya dauka ita bayan mu mun nazarci hukuncin ita kuma wadda aka yi wa hukunci abinda take ganin za ta iya bamu na umarni da mu yi to tunda ka san wannan kotu kotu ce wanda in ta yi hukunci akwai wasu sauran kotunan a gabanta mutum yana iya in ya ga nazari akwai wani abu wanda bai gamsu da shi ba yana iya kalubalantar sa a can gaba
shi kuwa ɗaya daga cikin iyayen yaran ya bayyana matsayar su akan hukunci
wani gaskiya ba mu gamsu da wannan hukunci da aka dan ba zai wa a ce a same wata mata tana tsallakowa daga wani jahohi tana zuwa nan garin Kano garin musulunci tana sace mana yara kuma ba kazafi aka yi mata ba kuma wani sharri aka yi ba ga yaran suna nan a raye da rayayyu da kuma wannan su ba a gansu kuma kotu ta tabbatar da haka yan sanda sun tabbatar da haka a gabanta amma aka yanke mata wannan hukunci mu mun gamsu da wannan hukunci da aka yanke kana bi fa shekara ɗaya har shekara tara aka ɗaure tun mutumin da yake sulhuntar da rai shi ma abin da ya fi cancanta da shi shi ma a sulhuntar da nasa rayuwa.
To Allah ya raba mu da aikata aikin da na sani haula zuri'a amin summa amin. Can koko aka ce ɗaukar rai a nan kuma wani matashi ne ya ƙulla soyayya da kurma. Kurma wanda suka haɗu a wani gidan cin abinci kuma yace idan ba ita ya aura ba sai dai ya koma ga Allah bai yi aure ba hukumullahu la ajab ga dai matashin
sunana Mustafa M. Jadid inda ni na jajibo da ba zan jajibo kurma ba zan jajibo wadda ta fi kowace matsayi a rayuwata a duniya ma ba ma a abin nan ba kawai shi so ba ruwansa shi yake hada ka ba kai kake hada shi ba
dan da kake hada da ita
na hadu da ita ne a gidan cin abinci mun je tare da abokina zamu ci abinci kawai sai na ganta sai naje nake dan mata magana ita ma cin abinci ta je sai naga ta basar sai nayi tunanin ko cewa just kawai dan aji ne irin nasu na mata amma sai naga ashe akasin hakan ne sakamakon yar da ta zo sai take ce min ai kurma ci to ni kuma gaskiya na ji na gani ina son ta dan ba ni na kagawa zuciyata wannan abin
kurma mai yin magana ko mai irin be din nan
ai da abin da aka ce kurma baya ji baya gwarantawa
to a lokacin ta san kana son ta
eh a lokacin ni dai na nuna alamar hakan amma ban sani ba ta fahimci ina son ta ko bata fahimta ba tunda dai ba ta jina da kunni ba zan san hakan ba bari in fahimci ko ta gane
to yanzu mutanen gidan ku sun san da cewa kana soyayya da yarinya
eh sun san da ina soyayya da ita
mutanen gidan su ba
mutanen gidan su yayi su ta sani
yayi su
eh kuma ita ce
iyayenta
suna nan suna zaune a nan Nasarawa Kano state kuma iyayenta ba wasu bane amma dai suna da rufin asiri
to yanzu idan ka je zance ake karewa to mai sauraro sai ka biyo mu a shirye-shiryenmu na gaba don jin yadda ragowar hirar tamu ta kasance da shi kafin mu je ga fannoninmu na yau za mu nausa kudu maso yammacin ƙasar nan mu kuma dakata a jihar Lagos wanda 'yan sanda suka gurfanar da wata 'yar talla mai shekaru 55 mai suna Ademola Tajuddin a gaban kotun magistrate ta Ogudu da ke jihar ta Lagos a bisa zarginta da satan naira 110,000 daga wata mata a kasuwar Jankaje da ke Ketu a jihar ta Lagos. Tajuddin wacce ba a bayar da adireshinta ba ana zargin ta ne da laifin sata. Dan sanda mai gabatar da kara Inspector Loki Ihihi ya shaida wa kotun cewa matar ta saci kuɗin ne daga wata mai suna Omo Wummi a Kindulu wacce take sayar da kayan abinci a kasuwar. Ya yi zargin cewa a ranar 9 ga watan Maris an kama Tajuddin ta saci kuɗi daga jakar wacce take bayan ta ƙare tunikin wannan rana. Ihihi ya ce an kai rahoton faruwar lamarin ne a ofishin 'yan sanda da ke Ketu a wannan ranar. Matar ta musanta aikata laifin da ake zargin nata da aikatawa. Alƙalin kotun Kobenje ta bayar da belin wacce ake ƙara a kan kuɗi naira 20,000 tare da mutum guda da zai tsaya mata. Sannan kuma ta ɗage sauraron ƙarar zuwa 25 ga watan Afrilu. To Allah kyauta. Da kuma haka ne za mu tsallaka kan fanninmu na rayuwarmu a yau inda zan sada ku da jakada Nasir Khalid Abubakar ɗauke da rahoto na musamman da ya haɗa a kan yadda wasu suke arar hannu a kan titina har ma ya yi taho zali da wani mai babur a lokacin da ya yi aran hannu suka yi taho mu gama ka ci mugun gamo da wani mai babur suka yi rugu-rugu.
Tunda fari da direban wani Vespa ne ɗauke da bahunan kwalabe ya yi aran hannu daga kofar Na'isa ya nufi kofar ɗan Agundi inda ya yi taho mu gama da wani direban babur ƙirar Dancen wanda yake tafi a kan hannunsa shi kuma ɗauke da bahunan Masara inda baburan suka yi kwatsa-kwatsa. su kuma suka jikkata sai dai mai aran hannun ya fi jin jiki inda muka iske shi kwance cikin jini baya iya magana shi kuma wanda ke kan hannun nasa ya maganti da kyar
bazan iya maka magana saboda kai na zaje ke
to duka dai akan wannan titi amma wannan karan a hauren shanu inda tunar rigar wani mai mashin ta sakalo kan keken wani yaro ga kuma tifa ta danno inda wani ga nau ya ce
me keke ne da mai babur suna tafiya hannu daya sun taho sun yi gaba su je gidan murtala to sai ko hannun riga ne ya shiga jikin babur din sai ja sai ya fadi shi mai babur din sai ya fadi to da ya fadi Allah ya sa sai saurin tashi mai kifa yana bayan sa shi ko mai kifa sai ya dauke kan motar Allah ya sa bai taba shi ba to nan dai aka zo aka bu aka ga abin da faru aka ce Allah ya kiyaye shi mai babur ya hau babur din sai tun mai keke ta
Kabiru Ibrahim Daura mai magana ne da yawun hukumar kiyaye hadura ta kasa a nan Kano ya bayyana mana irin illolin da aran hannu ke haifarwa da ma irin matakan da hukumar ke dauka ga masu irin wannan dabi'a
din wanwe wata kasada ce ta rayuwa da dukiya da mutane suke yi hanyar da zaka biyo waɗanda suke bari da hanya ba sa saran za su ganka ka fito ta wurin saboda dukkan mai hankali ya kamata a ce ya bi inda ya kamata ya bi to idan ka taho din shine zaka ga an zo an yi taho mu gama wanda zaka ga duk hadarin da za a yi sanadiyar bin wanwe zaka ga yayi munin da zaka ga an ji ciwo koda ba a mutu ba zaka ga ciwon yayi muni mutane su daina saboda wannan illa inda babu wanda zai so a ce ya samu kanshi a cikin hadari ko ya jefa wani a cikin hadari kuna ladabtar da su kamar yadda doka ta tanada cewa duk wanda aka same shi yana wasariya da rayuwar shi da sauran al'umma za a hukunta shi
Allah ubangiji ya kara kiyayewa kuma da fatan masu ababan hawan za su kiyaye Nasir Khalid Abubakar Baba Suda
da fatan masu aikata aran hannun sun ji kuma za su fadaka shin ko kun san yadda aka samu asalin sunan layar nan ta kau dabara domin jin warwarar wannan amsa ga tattaunawar da kadan Muawwal Muhammad da mataimakin shugaban kwalejin ilimin addinin musulunci da harkokin shari'a wato legal kuma masanin harshen Hausa Dr. Abdullahi Asiru
to dabara dai daga cikin magunguna ne na Hausawa tunda Bahaushe yana da magunguna da yawa misali in ka duba wakar da Hamisi mai ganga ita sabo kidin tauri yana cewa saboda kai aka nan sabani sannan aka nan kaskaifi da ba duhu laye zana ai domin kamar ake cin sa gau to wannan za ga duk magunguna ne na Hausa bayan waɗannan akwai wanda bai lissafa su ba akwai zaburoni kafadi sannan akwai kau dabara din duk wannan za ga magunguna ne Bahaushe yake amfani da su domin kare kansa kuma ita kau dabaran nan laya ake da ita kuma ita tana kare in an yi jifa ko na mashi ko ne kibiya za ga ya kauce saboda haka ba zai same ka ba ana nufin dai Bahaushe asalin sunanta kauda dabara ne dabara da za a yi ta harbe ka ko da basusa ne ko da kuri da baka ne ko da kibiya ne to indai da ita a jikin ka hakika Bahaushe yadda wannan za ta kauce
to ai dama kowa ya bar gida gida ya bar shi Mai sauraro du anan kuma zamu dasa wa shirin namu aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin shugaban ka fatanin shirye-shiryen tashar Malama Asma'u Siddiq sai kuma jagoran shirin Ibrahim Abdullahi dan mutanen soran dinki hadi da ƴan biyar sarakan zazu Buhari Isa da tallafefeniyar Abba Ibrahim na fazi suka sassaita mana a bar daukar maganar ni kuma Ali Wali shiryawa ne sannan na gabatar nake cewa Allah ya ba mu alherinsa